Muhawarar ciyo sabon bashi da majalisar dattawa ta amince da shi dai na ƙara kamari ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa akan tsadar rayuwa suna mai cewa a ganin su kamata a ce cire tallafin man fetur da aka yi zai dakile zancen karbo sabbin basuka daga kasashe masu karfin tattalin arziki a yayin da ake ciki dai musamman maganin sabon rancen dala biliyan 2.2 da majalisar dattawa ta amince da shi masana da dama kamar ambassador Yasmin Zakari na cewa dole ne a wayar da kan al'umma dan takurawa gwamnati tayi abin da ya kamata
mutane su fahimci irin halin da ake ciki kuma mutane dama idan suna da awareness suka sami ilimin me yake faruwa to su ne suke hada kai su takurawa gwamnati a wayewa da mutane kai saboda su holding gwamnati accountable so ita kuma gwamnatin Najeriya ta san cewa duk wani shawara da ta yanke to yana taba talakawa ita ba dole ta ji wannan ba ta kai wani matsayi
ko menene wasu dattawan arewa ke cewa dan malikin Kabbi Alhaji Musa Abubakar ya ce
yan kasa suna cikin damuwa kuma bayan haka cin bashin kuma ana ƙara musu wani nauyi ne kuma an ce dama shi bashi idan yayi yawa zai isa ka zama wani abu na daban wanda kai abin da baka so so shi yasa muna ba da shawara akan ita gwamnati da yake ba mu da ƙarfin da zamu ci kar ayi so mu ga cewa shin in an ce bashin tun daga shi akwai bukatu da yawa jama'a suna cikin neman wuta ruwa abinci da tsaro da sauransu so kuma ana ta cin bashin ba a ga sun samu ba to me yasa ba za a daina cin bashin ba a yi to da wasu hanyoyi da yan kasa za su ganin cewa ita gwamnati ta kula da su
a wani bangare kuma dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar kankiya kusada da ingawa a tarayyar Najeriya Abubakar Yahaya kusada cewa yayi
gaskiya ne abubuwan da aka faɗa amma dai abinda nake so in jawo hankalin yan kasa shine yanayin kasafin kudin mu na Najeriya babu yadda za a aiwatar da shi kashi 100% idan ba tare da an samu ciwo bashi ba dalili shine shi kasafin kudin muna yin shi ne dama yana da gibi gibin nan yana faruwa ne saboda ba mu iya tattara adadin kudaden da muke bukata domin aiwatar da kasafin kudi. Duk lokacin da kake da bukatar ka aiwatar da abu kuma kaga samun ka bai kai abin da zaka aiwatar da wannan abin ba, to lalle akwai bukatar ka nemo bashi domin ka cika ta wannan abin da kake bukata. Abin da kawai nake so in kira ga yan kasa shine mu sanya rai cewa in Allah ya danna da yan shekaru za a kai lokacin da ba za mu ma ci bashin ba. Dalili idan kika dauki bashin da muka ci a shekarun baya, duk shekara wajen gabatar da kasafin kudi, zaki ga wannan shekara ya rage kwarai da gaske. Trillion 1.7 yana nufin cewa mun sauka kwarai da gaske akan bashin da muka saba cewa na trilliyoyi da dayawa. So muna saran cewa shekara mai zuwa zamu wayi gari cewa ma zamu iya yin kasafin kudi ba tare da mun ci bashi ba.
Sai dai mai sharhi akan sha'anin tattalin arziki Alhaji Yushau Aliyu ya ce ba a karbo rancen kudade haka kawai.
Ai ba a karbo kudade haka kawai amma abinda muke tunani kudaden nan da aka ce za a karbo su a shigar da su cikin kasafin kudi. Gwamnati za ta fitar da muhimman abubuwa waɗanda 'yan majalisa za su duba shi, sannan su ma mutanen ƙasa dole su duba kasafin kudin, su duba ayyukan da aka kawo kusa da su ko da ya shafi lafiya ko tsaro ko noma ko harkokin masana'antu ko lantarki. Dole ne sai an sa ido sannan a samu amfani abin da ake nema. Idan kina so ki fahimta yadda ake ma gwamnati, to kaman ɗa ne da mahaifiyarsa, ko da ta ce tana girki to sai ya tabbatar fa ana girkin nan sannan za a zauna lafiya, kuma in an gama girki ma sai an bashi a kwanan shi sannan za a zauna lafiya. To haka mutanen ƙasa ya kamata su duba ayyukan da ake gabatarwa domin su, saboda basussukan da aka ciyo sababbin harajin da za su bayar ne da kudaden tallafi wanda aka basu za a amfani a biya shi. Saboda haka in sun sai man fetur da kudin su, to kuma a samu musu da ayyukan da zai gudanar da lafiyansu da iliminsu da sana'o'insu da kuma ci gaban tattalin arzikin su.
A yanzu dai adadin bashin da ke kan Najeriya wanda ya hada da na cikin gida da na waje ya kai naira trillion 134.30 kwatankwacin dalar Amurka biliyan 91.35 a cikin zango na biyu na shekarar nan da muke ciki. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.